بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب. أودعه من البدائع العجب العجاب، وصانه من شين اللحن وبروء المحو وكل ما يستراب. واجعله حاليا بالأحرف السبعة وكمال الشرعة وفضل الخطاب. واجعله آيته الباقية على امتداد الأحقاب، مصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وصلاة ربي وسلامه على من تلقى الوحي من ربه قرآنا، فتنزل بين يديه هدى ونورا وبرهانا، جاءنا سامقا بنيانا حتى استوى على سلوكه وسعدت الدنيا بأنوار شروكه. أما بعد، إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dukkan yabuda godiya sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, mahaliccin mu mai tausayin mu, wanda ya raya mu zuwa wannan yammaci mai albarka, yammaci ta hadi 16 ga watan Ramadan, hijiran manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina da shekara 2443, wanda ya daidai da 17 ga watan Afrilu shekara 2022. Allah subhanahu wa ta'ala cikin yaskarewarsa da kaddarawarsa ya tsara haɗa mu a wannan cibiya mai albarka ta Hajji Islamic Center tare da iyayenmu da jagororinmu da 'yan uwa da abokanan arziki. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkaci wannan majalisar namu. Ya Allah, gashi mun haɗu a ɗaya daga cikin ɗakunanka masu daraja. Ba abinda ya haɗa mu, ya Allah, sai ƙauna da soyayya da muke ma littafinka da kokarin fahimtar saƙonnin da suke ciki. Ya Allah, iliminmu bai da faɗi, fahimtarmu takaitacciya ce, amma dai muna kyautata zaton cewa rahamarka da falalarka tana da yawa a kanmu. Ya Allah, ka mana buɗin fahimtar da za ta taimake mu wajen fahimtar littafinka, ka ƙara mana tsoronka, ka ƙara mana kusanci zuwa gare ka. Kamar da aka saba, mai girma gwamna yana ta mana wannan majalisi mai albarka da shi da tawagarsa. Muna musu fatan alkhairi da addu'ar Allah ya karfafe su, Allah ya taimake su, Allah ya rubuta hannayensu zuwa abin da yake so ya dada shi. Allah kuma ya kaddara mana alkhairi gaba ɗaya a wannan jiha da jihohinmu da ƙasarmu gaba ɗaya. Akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko take cewa, malam, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Menene hukuncin wani jini mai wani kalan jini mai datti kamar datti datti wanda yake fara fitowa kafin zuwan jinin al'ada? Shin wannan za a haɗa shi cikin sahun jinin al'ada ne ko daban yake? Wannan tambayar tana da alaƙa da abin da ya shafi jinin al'ada na mata, wanda kuma kamar yadda muka sani sau da yawa yakan ɗan rikitar da iyayenmu mata wajen sanin yadda za su bambance farkonsa da ƙarshensa wani lokaci. To, a taƙaice, ansa a nan ita ce, idan wannan cikin wanda ya kama da jini amma ba jini sosai ba, baki-baki ya fara zuwa kafin zuwan al'ada, ya kasance da awa ɗaya ko awa biyu ko awa uku ko a yinin dai, to ya kusa ya kasance kusa da jinin al'ada, ma'ana shimfiɗa ce ta cewa al'ada za ta zo. Amma idan ya kasance ba lokacin jinin ba ne kawai ya bayyana, to kafin nan bai kamata a haɗa shi ko a ɗauke shi ko a yi la'akari da shi a matsayin cewa jinin ne ba. Haka nan, idan ya kasance ya zo ne bayan gama al'ada, to yana da hali guda biyu. Hali na farko, ya kasance an gama al'ada amma ba a tabbatar an yi tsarki ko ba a yi tsarki ba, to wannan ya fi ya kusa ya kasance tare da jinin na farko, ma'ana ƙarshen shi ne. Amma idan ya kasance sai da alamar tsarki ta bayyana, sannan wannan wanda ya kama da jini-jini abin nan mai haske-haske wani lokaci mai duhu sai ya bayyana to wannan ba a kirga shi a cikin jinin al'ada ba kamar yadda ya inganta daga sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mata cewa kunna la na'uddu al-qudrata was-sufrata ba'da al-dhuhri shay'an mun kasance a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan mun yi tarki duk wani dan ruwa-ruwa wanda yake da kalar jini-jini haka da zai san bayyana bayan kuma tsarki to ba ma kirga shi a matsayin cewa al'ada wannan ita ce amsa a takaice wannan ya ce assalamu alaikum warahmatullahi wa alaikum assalam warahmatullahi malam Allah ya ƙara ilimi da fahimta mai albarka allahumma amin malam mutum ne ya kasance mai aikata shirka bai daina ba har tsufa ta kama shi shekaru suka ja har ya samu dementia ciwon mantuwa kenan da rudewa ya yi rashin lafiya na tsawon lokaci bayan shekaru sai ya rasu shin ya halitta a riƙa nema mata gafara shirka babban laifi ne kuma asali ma babu laifin da ya kai shi girma a bayan ƙasa shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah ya ce duk wani laifin da mutum zai yi in Allah ya so sai ya masa gafara amma shirka Allah baya gafarta wannan laifi in aka mutu ana yi saboda girman shirka Allah subhanahu wa ta'ala yace da manzansa wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in ashrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna min al-khasirin walillahi fa'bud wa kun min ash-shakirin Allah yace ya Muhammad wallahi mun maka wahayi da waɗanda suka zo kafin ka annabawan da suka gabata kenan saboda girman magana Allah yace wallahi da kai da waɗanda suka gabata za ku yi shirka to la yahbatanna 'amaluka Allah zai rugurugu da aikinka ake sai annabi fa sallallahu alaihi wasallam shirka domin a gane girmanta wala takunanna min al-khasirin kuma da mutum zai wannan zai samu kansa a cikin asararru kaga ashe lamarin shirka ya wuce duk yanda muke tunani to amma inda za a samu wani cewa gashi yana shirka ka bayyana maka yana shirka sawa'un shi ne mai yi ko kuma yana zuwa wajen masu yi ya yarda da su ya yi imani da su sai ya samu kanshi a wannan hali da aka ambata na rikicewa har ya koma ga Allah a haka za ka nema mata gafara ko ba za ka nema mata ba za ka nema mata gafara dalili saboda ba ka sani ba ko ya tuba tsakaninsa da Allah kai abin da ka sani shi ne na zahiri ga abin da ya yi amma shin a dukkan matakai na rayuwansa a kodayaushe ka san halin da yake ciki ba ka sani ba kila awa ɗaya kafin ya shiga rikice wannan ya tuba ga Allah ya rikice ba ka sani ba sau da haka abinda yake tsakanin shi da Allah ta nema jibincin al'amarinsa amma in dai a zahiri ga abinda aka samu sai kuma aka samu lokaci mai tsawon rayu baka san halin da yake ciki ba ba za ka yanke kai tsaye ka ce wannan ai ba gafara ba ka za saboda baka san hakikanin al'amarinsa ba amma idan ya kasance tabbas ana da tabbas wannan kan kuga ba wani makura a kai saboda shirka ce ba wani jujjuya magana ko a lauya zance Allah ya sa mu dace wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam Allah ya sa mu da kai gaba ɗaya a gidan jannatul firdaus allahumma amin da iyayenmu da malamanmu da iyalanmu gaba ɗaya ina roƙon Allah ya karɓi ibadunmu da kai da kuma a ibadunmu da kai ya ƙara mana imani mu da kai amin don Allah ina roƙon malam ya mana bayani ya ake zara ran mutum a ranar mutuwarsa kuma menene zai faru da mutum ba bayan an binne shi a kabari. Allah ya saka malam da alkhairi. To me yasa kake son jin wannan bayani? Ko ana so a ƙara tsoron Allah ne ko a ƙara taka tsantsan? Tambayar ka bawan Allah tana da faɗi, kuma lafiya ce mai zaman kanta in za a yi magana a kan ajali wanda yake jiran kowa, yadda ake zara rai da abubuwan da suke da alaƙa da wannan. Shi yasa ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya zo yana ba da labarin abin da zai faru a hadisin Bukhari da Muslim, hadisi ne mai tsawo na yadda ake karɓan ran mutum in kwanan kwanakinsa suka kare. Haka nan idan ka shigo bayan rasu a wata duniya ce mai zaman kanta, hayatul barzakh, ma'ana rayuwar ƙarni, abubuwan da za su faru a ciki, shimfiɗar aljanna ko shimfiɗar wuta da mutum zai samu kanshi a ciki, duka waɗannan ɓangarori ne masu faɗin gaske. Amma a takaice ba mu da lokaci, a minti ɗaya ko biyu zan iya cewa mutuwa wani abu ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya ƙaddara ma dinne rai. Kullu shay'in halikun illa wajha, kullu nafsin dha'iqatul maut, aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada. Duka waɗannan ayoyin suna tabbatar da cewa rayuwarmu za ta kare. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhil jalali wal ikram. Waɗannan lafuzza masu daraja suna tabbatar da cewa kowa a cikinmu yana da kwanaki kididdigaggu sanannu waɗanda idan suka kare ba a ƙara ma mutum kuka sakon ɗaya. Walan yu'akhiru Allahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirun bima ta'malun. Allah ya ce idan ajalin rai ya ƙare ba a jinkirta mata ko da na sakon ɗaya ko ƙasa da haka, abu ne saboda ajalin ya ƙare. Wannan abu ne tabbatacce babu mai musawa. Shi yasa ko kafiran farko ba wanda ya musa cewa akwai mutuwa ko da yana gani. To amma mai suka mutu sun musa abinda zai biyo baya, abinda su ba sa gani ko kuma ake ba da labarin cewa zai faru, azabar kabari, tayarwa. Shi yasa Allah ya ce za'amal ladina kafaru an lan yub'athu, yace za'amal ladina kafaru an lan yamutu ba. Ko da ba wanda ya sai ce ba zai mutu ba, yana ganin kakansa babbansa waye da sun mutu. Abu na ɗaya kenan. Abu na biyu, jama'a mutuwa wato wani karatu ne da idan an maka da Larabci da Hausa da Fulatanci da Yarbanci da Nufanci da Barbanci duk ba ka gane ba, to ga wani lambai da dole sai ka gane, shi ne lambai sun mutuwa. Shi ya sa duk mutumin da mutuwa ba ta masa tasiri zai ɗaukan izina da darasi, to zai wahala ka samu abin da zai mikar da shi. An taso da wani ɗan uwanka kana gani ya yi gaba ya barka, mahaifinka, kakanka, matarka, ɗanka, wani a unguwanku sarki mai mulki talaka ba ta barin kowa. To ai babban karatu ne da yake nuna cewa yadda ake cewa ta tsallake ni ta faɗa kan wasu jiya da shekaran jiya, wani lokaci za ta faɗo kaina, wannan babu shakka. To idan mutum ya samu wannan yaƙinin, sai ya taimake shi wajen bin Allah, wajen riko da gaskiya, wajen bauta ma Allah. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace akthiru min zikri hadimi ko hadimin ladzat. Furta yawan ambato ko furta yawan tuna wannan abin da yake jiran ku, wanda yake rubu-rubu da jin daɗi da miƙa ƙafa da tantamawar duniya. Mutuwa ce. Yau ka kuma ka tuno da mutuwa, duk burin da kake da shi a rayuwa sai ka ji kamar an sace maka taya kana kan express. Ware, burin duk da kake da shi zai tabbata ne idan akwai rai, idan babu rai. To abu na uku na ban tausayi shi ne ba wanda ya isa ya san yaushe zai mutu. Kaga akwai abin tausayi. Kai ta sake burace shekara 20, 30, ila saura awa 30. Tun bai sani ba. kaga akwai ban tausayi. Abu na hudu da zai baka tausayi da lamarin mutuwa ya motsa zuciyarka shine diyan da kake son rayuwa, diyan da kake son ka hade. Akwai shekarun da an faɗa sai ka ji kamar fa bana ko gurinka kilan aka ce to nan da shekara 50 a insha Allah ai muna nan insha Allah ko misali a shekara 20 yanzu 30 yana tunanin 80 a ai kaza ai muna nan to aka ce to nan da shekara 60 fa 70 fa ko wanda ya kai 50 yanzu 60 kana faɗan shekaru ko wanda ya kai 30 40 da ka ce nan da shekara 60 70 in yana cewa insha Allah muna nan in ka tara insha Allah muna nan dan sai ka ji yana so sai dai yadda take har a zo lokacin da bizar ka faɗa kayan kotu ka zai ce a gaskiya ba ma da hakan sai mu yana nan ko ba amma kawai ya san sun da rayuwa bai kamata a ce yana nan ba kaga akwai ban tausayi to yaqini da tabbacin da ake da shi bai kamata da ba ka da tabbata a kan shi ya rute ka ya mantar da kai abin da yake shi ne asali ba. Mutuwa akwai tashin hankali a cikinta, akwai firgitarwa. To amma wata rahama ta Allah, wani jin tsaye na Allah shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana hanyoyin da za mu zo mu samu natsuwa lokacin murin duniya. Shi ne ka shuka alkhairi, ka kula da alaƙarka da Allah, ka kula da sallah, ka kula da ibadoji, ka kyautata, ka kauce da zalunci, ka kula hannunka da haƙoƙin wanda ka cuta, me duka waɗannan suna taimakawa wajen sai ka samu kyakkyawan ƙarshe. Fa amma in kana min al-muqarrabin fa ruhun wa rayhanun wa jannatun na'im. أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الله سبحانه وتعالى كافٌ وأنّا آيٍ أبايا ما ياتي فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. Allah subhanahu wa ta'ala ya tuna mana abinda yake faruwa muna gani, kaga mutum dan uwa na kusa ajali ya zo masa, kana ji kana gani ba abin da za ka iya yi. Likita din likitancinsa da ƙwarewarsa yana kallo ba abinda zai iya yi. Sai sa mai hikima ya ce matal mudawi wal mudawa walladhi jaba dawa'a wa ba'ahu wa man ishtara. Da mai importing magani da mai exporting mai shigo da shi mai shigarwa mai pharmacy likita da cikinsu sun mutu da mai siyarwa da distributor da kowa zai ce. To Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to wanda yake bawan Allah mutumin kirki wanda ya kyautata alaƙarsa da Allah fa ruhun wa rayhanun wa jannatun na'im. Ko ba ka ji larabci ko kan kuma mun suna isar da sako mai laushi mai taushi mai daɗin ji rauh raihan natsuwa da kwanciyar hankali farin ciki annashuwa yana suna tare da shi yaushe lokacin da zai bar duniya. So nawa hankali sai ka ga bawan Allah daga cikin bayan Allah ya zo zai rasu ka ga dukkan bata cika da annuni da walwala da farin ciki. Mutum ya cika yana tasbihi yana karanta Qur'ani yana tabbatan Allah subhanahu wa ta'ala wal aksu bil aks nawa hatta ni kuma wadanda in suka tashi mutuwa sai an rufe danki rikicewa firgicewa tashin hankali. To shi ne irin wadanda Allah ya ce wa amma in kana min al-mukaththibin ad-dallin wanda ya shege aya ya karyata yi imani to fa nuzulun min hamim ay mazaunin shi waje ne wanda yake tafarfasa da wutar jahannam. To irin waɗannan su ne ambata wan nazi'ati wanda ake suke ransu lokacin da ajali ya zo musu. Amma mutanen arziki ba wannan shi ba su nashba cikin nishadi da farin ciki. Duk lokacin da aka yi wannan aka ambaci ajali da yanayin mutuwa, Allah sai na tuno da wani bawan Allah da yake labarin kyakkyawan ƙarshe. Ajali ya zo masa yana ihu yana kururuwa yana ce ma likitan, dan Allah kar ka bari in mutu, gasunan za su buge ni, gasunan sun zo, gasunan a haka da waɗannan kalmomin ya cika. Wallahi al'azim likitan nan yana ba da labari yake cewa sai da ya yi kwanaki na cikinsu ya ɗauke bacci kasawa yake, ya ce ya ga mutuwa daban-daban a rayuwarsa, amma wannan mutuwar ta hana shi sakat a rayuwarsa. Sai kwanaki ba ya iya bacci, ko bacci ya fara da ya juya ya tuno da wannan baccin ya kare shi, saboda masifar da ya gani na ajalin wannan mutumin. Zahiri ta kawai abubuwan da yake ba wai abin da yake ji a jikinsa ba, abin da yake ji a jikinsa kuma Allah kaɗai ya sani. Bawan Allah me ya yi a gadin duniya da zai shigar da kai har ka manta da wannan yanayin har mutum ya shiga cikin masifa irin wannan. Amma akasin haka an yi bayan Allah waɗanda su kuma ajalin ya tashi zuwa cikin nishaɗi cikin farin ciki. Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe, Allah ya ba mu kyakkyawan ƙarshe. Wannan ɓangare ne daga cikin ɓangarorin yanayin ƙarshen rayuwar mutum da ajalinsa, abin da yake faruwa bayan rasuwa kuma bayan an tsara rai sai a shiga hayatu al-barza, ma'ana rayuwar da take tsakanin rayuwar duniya da kuma kiyama, wanda a wannan lokacin an shiga kabari kenan. Kabari a nan ba dole sai an mutum kabari ba, a sai an birne mutum ba shi ne ma'anar ya shiga kabari. Da zarar mutum ya mutu to ya riga ya fara wannan rayuwar, saboda haka ko da kura ce ta cikin ya mutum ko kona shi aka yi aka watsa totarsa ya riga ya shiga kabari. Sai Allah ce kuma a mata hufa akwara. To ita wannan rayuwar ita kuma wata shimfiɗa ce da take bayyana ina mutum zai fuskanta. Ana gane ta ne tun daga lokacin mutuwa, amma ta tabbata lokacin da mutum zai za a yi masa tambayoyi a kabari, wanda da zarar ya ci tambaya ya ansa shikenan zai fara rayuwa ta ni'ima, rayuwa ta kwanciyar hankali, rayuwa ta farin ciki. Mala'iku za su ce masa nam salihan, kwanta kai baccinka hani'an mari'an har ajali ya zo. Sannan sai Allah ya umarni a buɗe ma mutum tunnel na rahama, rami wanda zai riƙa hango palin ko gidansa na alfarma da ƙasaita, ni'ima tana zuwa masa ta kabarinsa. Wanda yake cikin wannan siffar kullum addu'arsa rabbi aqimis sa'a, rabbi aqimis sa'a, ya Allah yaushe kiyama za ta zo ya kusa. Haka sun haka shi ne wanda ya kasa ansa tambayar kabari, wacce tambayoyin nan jama'a kafin kyakkyawa da bismillah za a yi su a gama. Kuma ba wai sanin ansa a duniya ba ne zai taimake ka wajen ansawa, abu biyu ne yake taimakawa. Abu na farko taimakon Allah, yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Abu na biyu da yake taimakawa shi ne ayyukan da kai na alkhairi, amma ko da ka san marar buka an ce marar buka ka san Allah, abin nan annabi ka san manzo Allah sallallahu alaihi wasallam canji a suna ta iya ba da bayani a kansa, amma aikinka ya sha bambanta koyarwarsa, ta yadda za a yi mutum ya samu tashewa a wajen ansa tambayar kawai. to a takaice bayan wannan shi kuma wanda ya kasa ansawa daga nan za fara dukansa ana azabtar da shi azaba ta tashin hankali azaba da bugu ɗaya idan har kai mutum sai kafadinsa sun canza position wannan ya koma nan wannan ya koma nan saboda tsabar azaba da bugu na mazaje daga nan a bude masa kafa ta azaba yana ganin masaukinsa na azaba na jahannam to shi kuma kullun kururuwarsa rabbi la tufini saha ya Allah karkata da kiyama saboda yana hango masifar da take jira mu rika yawan tunawa da kabari yawan tunawa da kabari ba bayan mutuwa yana taimakawa tsakani da Allah wajen kyautatuwar alaƙarka da Allah da canzawar yanayinka wallahi ko jiya da daddare an ɗauke wuta kafin a ce an tashi wani abin da zai taimaka jin ko wani abu na ɗan samu abin nan cikin takaitaccen mintoci wani irin zafin da na ji wato hankali na ya tashi wallahi ce ko da wannan ita ce azaba a kabari ya ita wallahi ka ji irin zafin da ake ka ji rana ka ji abin nan to a ce a sa mutum a wani kuntataccen wani waje babu iska ko kofa wata azaba kawai a cikin nan wajen shi ne azaba duhu mai tsanani kunshin waje to a ce kuma karka manta ga matsewar kasa da za ta yi ma ga abubuwa ga tashin hankali a kan menene ce rayuwar nan jama'a wallahi al'azim duk idan ka duba ka hanga ka kalli rayuwar nan sai ka ganta a matsayin shirme Allah ya abu shirme wanda za ka tausaya mutumka idan ka ga yadda kai ma kake damuwa da rayuwa menene a cikin duniyar wani gida ne da za ka mallaka wanda za ka bar shi ko wata mota da za ka mallaka wacce za ka bar ta ko wata mata da za ka aura wacce za ka bar ta ko ɗaya ko wani abinci menene a cikin dukkan nan su ne rayuwar teri da ka za ka sa tsumma waye sarkin ado da jayu wanda jayin nashi ya kasa amfani ya masa amfani a kabari wani turare ne zai maka amfani wani tajirni wata hula wani agogo daga lokacin da mutum ya bar duniya duka waɗannan abubuwan da ya mallaka ba wani amfanin sukan kai da za su yi mamata sai idan ya bar su a matsayin wani aikin alkhairi bayan gida aka ce da ya rasu a yawan a kirga yawan rigunansa yawan ladansa yawan motocinsa yawan gidajensa yawan aikin ladansa a wajen Allah ina wallahi abun wato akwai tausayi akwai tada hankali akwai firgici akwai tsotsa zuciya amma wato sai ka rasa ita zuciyar nan wani irin alaƙa take da shi da duniya da ba ta iya yaki ta duniyar ana fahimta tana ji amma kuma zuciyar tana tara rungumar duniya to amma daga cikin tsurorin da ya sa aka sanya ma zuciya haka shi ne wanda ya iya yaki ce sai ya zama ya yi ƙoƙari sai a saka masa babban sai saka masa da babban sakamako jinkirin yaki ta duniyar ba abu ba ne mai wahala to kowa zai yi kinan ba wani abin gaba ba ne ke ba kayan gaba ba ne amma lokacin da cike sai ya zama jihadi to sai ya zama na ladan da za a ba wanda ya yi haka babban lada ne saboda ya yi babban aiki ya sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tunatar da mu rika roƙon Allah kariya daga azabar kabari kullum ya kasance a cikin addu'arka اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال ومن المأثم والمزرعة. نسي فجر الله مكي رقويا كاري مدد عذاب القبر الله يا أمين تدمي الله يسني قبر لكم وتزوى روضة رياض الجنة kurki da dausayin aljanna Allah har ya sa kabarinka mu zama shimfiɗa daga cikin shimfiɗin jahannam idanun sama da yanayin lokaci za mu tsaya a nan tambaya ya yi da neman bayani amma tambayar tana da fatin da gaban sau kuma ta cinye mana abin da ya rage mana na lokaci la'alla cikin abin da muka ambata akwai tunatarwa da wa'azi a ɓangaronin abin da zai samu mutum a kan abin da ya shafi jiki yadda zai rike yadda zai lalace ne yake fara lalacewa a jikin ɗan adam bayan wasu statistika wata ɗaya wata biyu wata uku har a je bayan wata shida tsutsotsi sun gama cinye mutum gaba ɗaya. Duk jikin da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin wannan ayoyin masu albarka ya bayyana mana hanyoyin da za mu bi mu samu jagoranci hanyoyin da za mu bi mu samu ci gaba da nasara da ɗaukakuwar yanayi da kyautatuwarsa waɗannan hanyoyin su ne aka ambata a cikin fatinsa mai daraja wa'adallahu alladhina amanu minkum wa'amilu salihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlafa alladhina min qablihim layumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum walayubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi shay'a. Allah subhanahu wa ta'ala bayan waɗannan hanyoyi da ya ambata na imani da aikata aiki na ƙwarai da muhimmancin da al'amarin addini da kokarin kawo masa ci gaba da taimaka masa waɗannan hanyoyi ne manya daga cikin hanyoyin da ke taimaka ma al'umma wajen samun nasara da samun ɗaukaka. To bayan nan sai Allah subhanahu wata'ala ya ce wa aqimus salata wa atuz zakata wa ati'ur rasula la'allakum turhamun. Kamar ana ƙara maka fashin baki ne da bayani akan cewa daga cikin hanyoyin da za ka yi ku al'umma a taitekunku ko a gaba ɗayanku ku samu taimakon Allah, to shi ne wa aqimus sala, ku yi ruku da sallah, ku muhimmanci da al'amarin sallah, ku kimanta ta kuma tabata kulawa da ita a nan, kulawa da ɓangarorinta guda huɗu, kulawa da yin ta ba tare da yankewa ba, kulawa da yin ta a kan lokaci, da uku kulawa da yin ta ta siffar da Allah yake so a yi ta. Wannan shi ne ma'anan iqamatus sala, kulawa da sallah ta ɓangarori guda uku. Ya zamana ka yi azhar, ka yi la'asar, ka yi magariba, ka yi isha, yau ka yi gobe, ka kai. Wannan ita ce kulawar farko. Kulawa ta biyu sai a zo a duba shin a kan lokaci akwai wanda bi yanayi a mutu a kan lokaci ba, saboda haka ya kula da sallah ta ɓangaren yi amma bai kula da sallah ta ɓangaren lokaci ba. Saboda haka dole ne a samu kulawa ta biyu, a kula da ita kullum sannan kuma a kan lokaci. Sai kulawa ta uku, za ka samu mutum yana yin sallah kullum, yana yin ta a kan lokaci, amma kuma suna da hanyar da ake yi ba irin ta Allah da manzansa suke so ba, shi ma wannan bai kula da sallah ta wannan ɓangaren. To idan aka samu irin wannan sallar, to ita ce sallar da take kawo ma jama'a ci gaba, take kawo ma jama'a fifiko a kan sauran mutane. Musulmai kenan su sami fifiko a kan waɗanda ba su yi imani ba. Irin wannan sallar ita ce tanha anil fahsha'i wal munkar, take kare mutum daga kutsa masako da alfasha. Irin wannan sallar ita ce take haifar da natsuwa da kwanciyar hankali, haske a ƙwaƙwalwa, haske a zuciya, haske a rayuwa, haske a gida, haske a kabari. Irin wannan sallar ita ce take zama sanadiyyar samun albarka a cikin rayuwa, samun albarka a cikin rayuwa. Wa aqimus salata wa atuz zakata, Allah ya ce ku ba da zakka. Zakka rukuni ne daga cikin rukunan addinin musulunci. Babu bambanci tsakanin sallah da zakka. Wanda yake kulawa da sallah amma bai kula da zakka ba, to yana tabbatar da cewa ita kanta sallar bai yarda da ita ba. Don wanda ya umarce shi da sallah ya wajibta masa ita, shi ne ya wajibta masa zakka. Babu bambanci tsakanin sallah da zakka a ɓangaren wajabci. Shi yasa Abubakar radiyallahu anhu ya ce la'uqatilanna man farraqa baina as-salati waz-zakka. Bayan rasuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wasu ‘yan ƙauyaku da ‘yan garuruwa suka daina ba da zakka, Abubakar ya ce zai yaƙe su, don duk wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakka to zai da nasibi zai da wajen zama a addinin musulunci. Wannan dokar ta ba da zakka, idan muka kalle ta, muka haɗa ta da ayar da ta gabata wa'ada Allahu alladhina amanu, sai mu ka'idantar da fa'idar cewa ashe rashin ba da zakka yana kawo rashin tsaro a cikin al'umma. Ƙwarai da gaske, rashin ba da zakka yana kawo rashin tsaro a cikin al'umma. Ina muka samu wannan sanadiyyar la'akari da ayar da ta shigata Allah ya magana a kan abinda zai kawo mana natsuwa, ya kawo mana kwanciyar hankali, sai aka kawo sallah da zakka, bi ma'anar da sallah biyayya. Ita ce to waɗannan abubuwan guda uku, samunsu yana taimakawa wajen samun tsaro, rashinsu yana taimakawa wajen kawo samun burgeshi. kulawa da sallah duk al'umma ba a kula da sallah a cikin cikakkiyar kulawa to za a samu tsoro da rashin natsuwa daidai ga kudan abinda aka tozartar na sallah duk al'ummar da koda ta kula da sallah amma sai ta shiriri duk da al'amarin zakka ba a yin ta a yadda ya kamata a lokacin da ya kamata ga waɗanda ya kamata waɗanda Allah ya ce a bar su to ita ma wannan al'ummar za ta samu rashin natsuwa za ta samu firgici kuma idan aka yi magana a kan tsoron da zai samu a cikin al'umma ta sanadiyyar rashin zakka wani baji ne da idan ka buɗe shi yana da faɗin gaske saboda ne ita zakka daga cikin albarkar da take kawowa tana kawo jituwa tsakanin mai arziki da marashi ma'ana mai dukiya da mara dukiya to sai ya zamana marashi ya zama wani mai gadi ne na dukiyar mai shi kuma da ya san mai shi din yana kyautata masa yana kulawa da haƙƙin Allah to wanda shi mai kuɗi ba zai samu barazana daga wancan waɗanda ba su da shi ba to kaga nan ya samu aminci a dukiyarsa aminci a kasuwancinsa to nawa ne za a yi sai kuma dukiyar wanda yake kulawa da zakka da haƙƙin Allah sai kaga Allah yana ta kare shi daga asara Allah yana kare shi daga tashin hankali daga masifofi mabambanta to irin wannan natsuwar wannan amincin zai bayyana har a cikin rayuwar mai kulawa da zakka sai kaga ko ne da sun kwanciyar hankali da aminci yake kuma ko da asara ta same shi shi zai firgicewa ya ciki ne kamar yadda wani yake kiɗewa idan asarar dukiya ta same shi daga cikin albarkar da zakka take bayarwa kake kawo a cikin mutane sai kaga ta taimaka wajen kusantowar zukata a cikin al'umma to idan aka samu kusantun zuci to za a kauna juna za a so juna kuma kowa ba zai so wata cuta ta samu mutum jiya muke magana a kan a ƙarƙashin wa'amilus salihat cikin abubuwan da suke taimakawa wajen ci gaban al'umma kar a samu gap ko tazara a cikin al'umma ko ta kowane ɓangare kar a samu tazara ta wajen mata kar a samu tazara ta wajen rayuwa duk lokacin da al'umma tazara ta yawa a cikinta ko tazaran hankali da waɗanda suke matakin sama da waɗanda suke ƙasa da su tazaran hancin nesa tazaran tattalin arziki tazaran rayuwa tazaran duk wani abin da za a iya samun tazara a cikinsa to wannan al'ummar ba za ta samu ci gaban da take buƙata ba sannan kuma rashin tsaro sai ya yi yawa a cikinsa ina ba ta mun gane saboda haka idan ana son ci gaba sai an kula da waɗannan ɓangarori ɓangarorin rayuwa ɓangarorin ibada ɓangaren rayuwa wanda yake da alaƙa da ɓangaren ibada to akwai abin da ya shafi zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ati'ur rasula manzon nan dai da aka aiko muku a matsayin jakada a matsayin jagora a matsayin ɗan saƙo na musamman daga Allah subhanahu wa ta'ala ku yi masa biyayya a cikin yi masa biyayya a nan ne za ku samu natsuwa za ku samu kwanciyar hankali za ku samu nasara Allah ya ce la'allakum turhamun ma'ana hanyar da za ku bi ku samu rahama jama'a ita ce wannan hanyar kulawa da sallah hanyar kulawa da zakka wanda waɗannan ɓangarori ne daga cikin ɓangarorin yima manzon tsira sallallahu alaihi wasallam biyayya an fara maimaita yima manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya bayan an ce wa in tuti'u mutahtadu mecece alaƙa tsakanin shiriyar da aka ambata a baya aka ce idan kuke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam biyayya za ku shiryu a nan kuma sai aka ce idan kuke masa biyayya za ku samu rahama mecece alaƙa alaƙar ita ce wallahu a'lam shiriya in ta same ta za ta kai ka zuwa ga samun rahmar Allah. To ta ina za ka samu shari'ar ta hanyar manzon rahama sallallahu alaihi wasallam wanda Allah ya aiko shi da shari'a. Ko me yake taimaka maka ka samu shari'a rahmar Allah? Misali rahmar Allah ita take ba mu shari'a ba mu muke ba kan mabudi. To rahmar Allah ita ce mabudi cikin ɗakin shari'a. Kofar da za ka fito daga ɗakin suka faɗa cikin rahmar Allah. Haka nan idan ka juya ta baya rahmar shari'a sai kuma rahma. Saboda haka rahma a tsakiya, rahmar a farko da ƙarshe, rahmar farko rahmar shari'a, rahma ta biyu rahmar da za ka samu a lahira. A tsakiya me shari'a. Mun fahimta? To ashe na'ishu baina rahmatayn kenan, muna rayuwa ne a tsakanin rahmomi guda biyu, rahmar farko da aka ba ta shari'a, rahmar ƙarshe ita ce rahmar da ita rahmar farko take samar maka ta tsabiyyar shari'a, ita ce rahmar Allah subhanahu wa ta'ala da samun yardarsa. Allah ya azurta mu. Allah ya ce na'am, ta tasamanna.
لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير.
الله سبحانه وتعالى لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض كركي تنادي كري فادو أرانكا karkai tsammanin cewa waɗannan da suka bijire ma umarnin Allah suke fito na fito da yi masa biyayya da yi ma manzon kira ta sanin biyayya, karka ɗauka sun gagari Allah, karka ɗauka Allah ya rasa yadda zai yi da su ne, karka ɗauka ba a yadda za a yi a halaka su a cikin ƙarƙashin lokaci ba ne, a duk an sani karka damu kuma wannan na ai makomar su wuce ce. Ita ce ƙarshen al’amuransu, walabit al-masir, makoma ta yi muni a ce ƙarshen al’amarin mutum shi ne wutar. La tahsibanna ko la yahsibanna. Dukkan nan kiragogi ne, yanayi ne na yadda ake karanta wannan lafazin na Ƙur'ani waɗanda sun inganta a Ƙur'anance. الإمام الشاطبي يناشيوا ويحسب كسر السين مستقبلاً سما رضاه ولم يلزم قياساً موصلاً ومؤصلاً. ويحسب كسر السين بأنك سامو يحسب يأتي كرنسا ويحسب مستقبلاً كون كاسا ميشي أنانجا بإلم ولنها ينكنا لا تحسبن ذاك الشيء لا يحسبن ولا تحسبن سما رضاه وان استكرن سوا ده وان المفروض سوني cikin malaman karatun Qur'ani akwai Abu Amr akwai Nafi da Ibn Kathir da al-Imam al-Kisai wanda wannan kuma lokacin na har yanayi ne na yadda larabawa suke magana ko su ce yahsabu ko su ce yahsabu. La tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard, wannan lafazin na cewa kar ka yi tsammanin da wa ake magana, ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shin annabi sallallahu alaihi wasallam din da shi ake magana yana tsammanin hakan ne? A'a, Qur'ani wani lokaci ana fuskantar da magana zuwa ga manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin a nuna wa mai sauraro girman maganar da ake yi, amma ana nufin kai mai sauraron da kai ake iyaki ani wasma iya jara, mana da ke nike kai mai sauraro duk da in ka ga ina nuna nan to amma a takaice nan nike ne. To shi ne ma'anar irin waɗannan lafuzan da makamantansu. A cikin wannan lafazin na la tahsabanna alladhina kafaru mu'jizina fil ard, akwai lallashin zuciyar mai imani. Duk inda kake bawan Allah, kar ka damu da yadda waɗanda suka yi imani suke cutar da addini, yadda suke kulle-kulle wajen kawo ma addini tarnaki tarka damu Allah ya san abin da suke yi wa huwa ma'ahum idh yubayyituna ma la yarda min al-qawl Allah ya san abin da suke kullawa to kuma wannan addinin nashi ne zai bashi kariya tarka damu ta shakura mun la tahsabanna alladhina kafaru mu'minina fil ardi kafirin itace tarka damu al-aqabun bauta bautar Allah da taimaka ma addini karkace ban kuyawa ku kadan ne ai dama addini ba ana gane gaskiyar sa saboda adadin yawan masu bi bane sannan kuma barazanan masu barazana waɗanda ba su imani ba kar su tabbata muku da hankali dan tun asali dama ai musulmai su ne suka fi karanci kafiran suka fi yawa amma kuma duk da haka ake ba su nasara mun fahimta kuma ba yawa take kawo nasara ba nasarar daga Allah subhanahu wa ta'ala take zuwa wa man nasru illa min indillah wannan ayar tana tattara fa'ida ta uku fa'ida ita ce duk lokacin da Allah ya so to zai halaka waɗanda suke cutar da addini ta hanyar da ba sa tunani lakazin kamar yadda a cikinsu akwai dallashin masu imani to kuma akwai kwanciya waɗanda ba su imani ba la tahsaban alladhina kafaru mu'jizina fil ard waɗannan da kuke ganin suna da ci gaba sun tasiri a mulkin duniya da jagoranci amma kuma suna fituna fito da addini sun ƙayyata manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kar ku damu la yaghurrannaka taqallubu alladhina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sa mihad kada damu da yadda suke fantama suke sheke haya suke jin dadin rayuwa kana kike kike da gabo idan Allah ya tashi halakar da su za su koma labari ta'allam turnabil amr kamar da ayyusu ba sai sa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa an san wata al'umma da ya halaka ya ce wa makaru makran wa makarna makran wa hum la yash'urun fanzur kaifa kana aqibatu makrihim anna kunna dammarnahum wa qawmahum ajma'in fa tilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce sun shirya makirfi sun yi kutungwila sun nuna cewa su wasu ne a bangaren sanin rayuwa da makama musulmai da masu addini amma a daidai lokacin da suke wannan Allah ya ce mun shirya musu mun musu tanaji a lokacin da ba su sani ba ko a rayuwa ne ko a ce kai kana yin wani abu ana kallon ka amma kai ba ka ganin mai ganin ka ai an gama da kai to Allah ya ce wa hum la yashurun a lokacin da ake musu shiri ake musu tanaji ko ba su kai an musu shirin ba ma ana dai faɗan shirin ne saboda su ne sauraro ya gane Allah ya ce to hanzur kai su kana maki wasu makirin ka duba yadda makircin ya tsawarware ya lalace anna damarna mun maqawmahum ajma'in a lokaci ɗaya Allah ya rugurgu su ya tsawarta su fa tilka buyutuhum ka ga garuruwansu da gidajensu ga su nan sun zama kufayi sun lalace sun zama ba kowa a ciki ne saboda zalincin da suke wannan ke tabbatar da cewa duk lokacin da mutum ya yi fito na fito da Allah ya juya ma kiran Allah da manzansa baya to halakarsa tana kusa tsawahun a ɗaiɗai kusa ne ne ko kuma a al'ummance ko a alkaryance kaga wannan shi ke nuna maka akasin abin da Allah ya ambata a baya la yastakhlifannahum fil ard waɗanda suke imani ga abin da za su samu waɗanda kuma ba su imani ba su kuma ka yanayin yadda za su samu kansu a ƙarshen al'amari ma'awahum an-nar wa bi'sal masir wannan yana fa'idan tadda mu wata fa'ida wacce da ita za mu rike fa'idan nan ita ce abinda ƙarshen shi ya zama alkhairi to yana mantaka sai tashin hankalin farko shi yasa duk wahalar da za ka yi a duniya in ka samu ta kurda ka samu kanka a aljanna to duk baka wahala ba ka mantanta ita manzo Allah ta sani yace ranan kiyama za a zo da wanda yafi kowa talauci yafi kowa shan wahala a duniya idan aka yi masa tsundun haka a cikin aljannan aka ciro shi sai a ce Allah ya mutu malam ka san wahala ka san talauci sai Allah ne wahala ne talauci kuma ban ma san amma za a zo da wanda yafi kowa jin dadi a duniya shi kuma yau ba su ran cikin jannar in aka dan koma shi aka ciro shi a wuta sai a ce hal marra bika na'imun qad ka san ni'ima ce ne kuma ni'ima bai san ta ba an yi believing faith in an yi total kuma kinje an samu new installation an shiga sabon abu to sabon kanan shi ne karshen al'amari shi ake kallo shi yasa ake aka koyar da mu kullun karɓar roƙon Allah kyakkyawan kashi Allahumma inni as'aluka husnal khatima bawan Allah karka yadda wannan addu'ar ta rika facewa a harshen ka kullun karɓar roƙon Allah kyakkyawan kashi idan kuma karshen nan ya zama wuta ne to duk wata ni'ima da duk wani jin daɗi fa ba su da amfani wannan yake nuna maka sako mai muhimmanci shine a komai karshe yana da daraja yana da tasiri kada zunci roƙon Allah subhanahu wataala kyakkyawan karshe duk lokacin da nayi magana akan kyakkyawan karshe sai na tuno da bawan Allah mu na Madina wannan kullum addu'ar sa Allah ya azurta shi da kyakkyawan karshe da Allah ya kuma mazalinta nono ko sai kyakkyawan karshen ya mutu daren bayan yayi azumi ran al'amin a sabon gaba a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah yana sujjuda kuma a sabon farko Allah ya azurta mu da kyakkyawan karshe Allah ya aminta da mu furgicin kiyama Allah ya sanya kabar dukkan su zama wajaje masu daraja masu natsuwa da kwanciyar hankali bayan gwanin duniya ya Allah kai mana gafara akan zunuban mu kanana da manya Allah kai duka mu kai da ayyukan mu Allah muna da zunubai da yawa daga cikin zunuban mu mun manta da su amma kai ba ka manta ba Allah kai mana gafara Allah ka gankare mana zunuban mu Allah ka gankare mana zunuban mu Allah ka gankare mana zunuban mu Allah ka azurta mu da cikawa da shahada lokacin cikin duniya Allah ka amintar da mu fargicin kiyama ka azurta mu da ceton manzon Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka azurta mu da sabuwar alfawar daga jahanna ya sama zulaja ya Allah mu bayin ka ne ba wanda za mu daga hannun mu ruda kun ba kai ba ya Allah kai ne mai share mana hawaye kai ne mai saurara roƙon mu Allah ikon ka bai da farko bai da ƙarshe rahamar ka ta lullufa komai ta gama kowa ba ka buƙatan komai a wajen kowa kowa yana buƙatan komai a wajenka ya Allah ya Allah ya Allah ka danta mu daga wuta ya Allah ka danta mu daga wuta ya Allah ka danta mu daga wuta Allah ka danta mu daga wuta Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka azurta mu da aljanna Allah ka azurta mu da aljanna da mu da iyayenmu da malamanmu da ƴan uwanmu da jagoranmu da ƴan uwa da abokan arziki gaba daya la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minal zalimin اللهم كم لك من عبد صالح في السماء والأرض يسجد لك ويعبدك يرجوك فيا ربنا لا إله لنا غيرك ولا رب لنا سواك نرجوه ونعبدك اللهم فتقبل دعاءنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين